Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau 27 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin mu tsindima cikin taskar rahotannin mu, bari mu je da duniyar ta yini.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniya. Wani jirgin haya na kamfanin Qatar da gwamnatin Jamus ta dauko ya dauko daruruwan ƴan yawon bude ido da suka matsale a birnin Nepal tun bayan da kasar ta kulle shige da fice a farkon wannan satin. Akasarin ƴan yawon bude idon ƴan kasar ta Jamus ne ko kuma waɗanda suke da wata alaka da kasar. A yau Juma'a suka tashi daga filin jirgin kasa da kasa na Kathmandu a cewar wani jami'in shige da fice. An dai bude tashar jiragen sama na Nepal ne dan wannan jirgin ya tashi wanda ya isa kasar ba tare da fasinjoji ba dan daukar waɗannan ƴan yawon bude idon da mai da su kasar su. Dokar hana fita da gwamnatin kasar ta kafa ya shafi mutane masu tafiye-tafiye a motoci da jiragen sama cikin kwararan matakai da suka dauka don dakile yaduwar annobar coronavirus. An kuma rufe kasuwanni da ofisoshin gwamnati. Kimanin ƴan yawon bude ido 10,000 ne suka makale a Nepal a sanadiyar dokar hana zirga-zirgar. Kasar ta Nepal ta sanar cewa mutane uku ne kawai suka kamu da annobar ta coronavirus, ɗaya daga cikin su ko har ya samu sauki. Prime Minister Britania Boris Johnson ya kamu da cutar COVID-19 bisa ga sanarwar fadar mulkin Britania Downing Street. A cikin wani sakon bidiyo da ya kafa a shafinsa na Twitter, Prime Minister ya ce jikin shi yayi zafi kuma yana fama da tari da ya bayyana da cewa bai yi tsanani ba. Ya ce yana aiki daga gida kuma ya killace kansa abinda ya ce shi ne mafi dacewa. Banda godewa hukumar ayyukan lafiya ta kasar, Johnson ya kuma godewa masu aikin sa kai 600 da suke taimakawa kokarin Burtaniya na kare al'ummar kasar daga illar coronavirus. A can baya dai China ce ta fi yawan waɗanda suka kamu da wannan annobar, amma a yanzu Amurka ke kan gaba. A safiyar yau Juma'a an samu mutum 85,991 da suka kamu da cutar coronavirus. China kuwa na da mutum 81,828. A inda Italiya kuma ta zama kasar da aka fi yawan waɗanda suka kamu da cutar a kasashen Turai da mutum 80,589 a cewar cibiyar bincike da dakile yaduwar annobar ta Johns Hopkins. Afirka ta Kudu ta bayyana mutuwar mutane biyu na farko sanadiyar cutar COVID-19, yayin da waɗanda suka kamu da cutar a kasar suka zarce 1,000. Hukumomin kasar sun kakaba tsatsaurar dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni 3. Kididdigar masu dauke da cutar a Afirka ta Kudu ya zarce 1,000 kuma mafi yawa a nahiyar Afirka, inda aka tabbatar da sama da mutane 3,000 dauke da cutar. A yau Juma'a ne za a fara aiki da umarnin hana fita a kasar ta Afirka ta Kudu, wanda shine umarni mafi tsauri, inda aka hana saida giya ko fita shan iska da kare da ma sauran abubuwa. Kazalika an hana mutane fita atisaye a bainar jama'a daga nan zuwa makonni 3. Ko da yake mutane za su iya fita daga gidajensu domin muhimman dalilai kama daga sayo magani da kuma sayo kayan cefane. Tuni kasar ta rufe kan iyakokinta don hana mutane shigowa, amma jiragen da ke safarar kayayyaki za su iya ci gaba da shiga kasar. A duk lokacin da ake da buƙatar aika wani sako da zai kubutar da rayuwar jama'a akan annobar coronavirus, mawakan Afirka kan yi amfani da wannan damar wajen isar da sakonni. A baki ɗaya nahiyar, mawaka na tattar da waƙoƙi akan wayar da kan aljama'a muhimmancin nisanta kai da juna don dakile yaduwarta, kana da wasu daga cikin alamominta idan mutum ya kamu da ita, sai muhimmancin wanke hannu a kowane lokaci. Duk wannan yana daga cikin hanyoyin wayar da kan jama'a akan yadda za a yaƙi annobar da kuma dakile yaduwarta zuwa ga wasu. Shahararren mawakin nan kuma mai rajin kare demokradiyya na kasar Uganda Bobby Wine ya fara da jan hankalin jama'a, ya kuma kara da cewar abun mamaki shine kowane mahaluki na iya kamuwa da wannan annobar, amma kuma abun jin dadi shine kowa kuma na iya taimakawa wajen kawo karshen ta.
To madalla, a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ya rage sa'o'i kalilan, dokar toshe shiga jihar Kano ta fara aiki a wani mataki na kare jihar daga cutar coronavirus. An gudanar da sallah a wasu daga cikin masallatun Juma'a na birnin da kewayen Kano bisa tsarin sabon sallan abada tazara. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Sunana Malam Magaji Adamu. Alhamdulillah an yi sallah iya bakin gurgudu. Sai dai ba a yi ta kamar lokacin da ake yin ta ba, dan lokacin da annobar ba ta shigo ba. Domin da ana yin sallan nan karfe 1 da rabi. To yanzu kusan 1 da minti 10 ma suka tayar. Amma sahun gaskiya yanda aka yi yayi bisa tsari saboda kare haƙin rayukan al'umma daga cikin wannan cuta. An yi walwala da shi.
Sunana Garba DF.
Kuma na ganka da darduma daga masallaci
kake. Amma talli a hannu daga masallaci nake. Kun yi sallan lafiya lafiya. Sahu kuma yayi walwala ba irin da ake matsewa ba.
Bisa dai yadda ake an samu dan walwala. Kuma ni sallah lafiya mun fito lafiya a yayin labai.
Limami ya ja dogo sura.
Ina. Sai ba ana goro yayin labai.
Wasu daga cikin masu ibada kenan jim kadan bayan kammala sallar Juma'a a wasu daga cikin masallatan Juma'a na Kano. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da dokar rufe kafofin shiga jihar Kano daga sassan Najeriya za ta fara aiki da karfe 12 daren nan. Alhaji Sani Lawan da ke zaman shugaban kungiyar tashar mota ta Na'ibawa a Kano ya ce sun shirya tsaf domin tinkarar wannan sabon kalubale.
Gaskiya mun yi shiri jeje gurgudu iya namu sai dai kana naka Allah naka domin din da aka ce ka killace dan adam kar ya fita kar ya je ko ina kuma abinda zai ci sai ya fita zai nemo to ba karaman aiki bane saboda haka da Allah mun yi kokari mun wayewa da mutane kai kuma yanzu haka mun gama wannan interview da kai zan shiga cikin gareji dan abinda yake a ƙasa za mu zauna mu ga abinda Allah ya yassare mana muka dan tara za mu ga abinda za mu dan karkasa kowa ya samu dan kwanaki da za a yi yau gobe jibu ba dai isa zai ba to muna kira da gwamnati su shigo ciki da sauran masu kuɗi da kuma sauran jama'a do Allah na ba a taimakawa jama'a akan wannan ba amma dai mun shirya kuma a shirye muke mu kaidoji da duk wanda kuke gwamnati ta sa na rashin zirga-zirga mutane kuma muna biya mutane hakuri in ba abu ya kama dole ba kowa ya zauna inda yake a yi hakuri mu gani daga nan zuwa wani lokaci abin da Allah zai yi
da alama dai wannan doka ta fara tasiri domin kuwa al'amura sun fara tsayawa cik a tashoshin motar Kano kamar yadda wani mai sana'ar sayar da lemo da ruwan sha a tashar mota ta Na'ibawa ke fadi.
Sunana Shehu Yahaya. Muna dai wa Allah godiya amma dai ba da jama'a dai gashi nan dai yanayin da ake ciki dai ana hakuri da abin da ake samu. Allah ya albarkace shi. Idan yanzu an da lafiya lafiya yanzu dai yake niki kamar 10,000 haka. Amma kuma yanzu sai dai madalla bai fi 3,500 ba.
Duk da cewa a yau ne dokar hana shiga Kaduna ta fara aiki, ana ci gaba da lodin zuwa Kaduna da sauran garuruwa daga nan Kano.
Yalla bai sunanka?
Sunana Mustapha Abdulsalam. Daga nan a motar zuwa Zaria, amma wannan zirga-zirga da aka hana gaskiya ta durƙusar da mu masu ƙananan ƙarfi mu ne a ƙasa.
Zaria da mu sha bin dare, kuma ban sha bin dare har kowa ya gama al'amarin.
Yayin da 'yan Najeriya ke bayyana aniyar su ta bada haɗin kan da ya kamata ga matakan da hukumomi ke ɗauka akan wannan annoba ta corona, galibin mutane suna fargabar abin kaiwa bakin salati a ƙarƙashin wannan yanayi na cutar corona. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Kamar jihar Kano, gwamnatin jihar Sokoto ma ta bi sahun wasu jihohi a Najeriya inda ta ce za ta rufe kan iyakokinta da nufin hana shige da fice zuwa sauran jihohi da ke kasar ta yadda za a dakile cutar nan da ta addabi duniya wato coronavirus. Dokar dai za ta fara aiki daga yau Juma'a da 12 na dare zuwa 10 ga watan Afrilu. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar ya turo mana dangane da wannan batu.
Gwamnatin jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya ta ce daga ranar Juma'a za ta rufe kan iyakokinta da nufin hana shige da fice zuwa sassan jihohin kasar ta yadda za a dakile bazuwar cutar nan da ta addabi duniya wato coronavirus. Dokar dai za ta fara aiki ne daga karfe 12 na daren yau. Haka kuma gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta baiwa ma'aikata hutu daga mataki na 12 zuwa kasa su ci gaba da kasancewa a gida don gudanar da ayyukansu har na tsawon makonni 2. Gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shine ya bayyana haka a baya-bayan nan a wani taro na manema labarai.
Bisa ga la'akari da yanayin wannan cuta akwai buƙatar mu dauki matakai da duniya ta amince da su da kuma suka yi daidai da dokokin kasar mu wanda kuma suka dace tare da hukunce-hukuncen da addinin musulunci ya tarada. A bisa ga haka za a rufe dukkan hanyoyin da ke shigowa wannan jiha ta mu ta Sokoto daga ƙarfe 12 na daren ranar Juma'a 28 ga watan Maris zuwa 10 ga watan Afrilu 2020 wato mako 2 a karon farkon wannan doka. Amma wannan bai shafi masu kawo kayan abinci da magunguna ba. Haka kuma an umarci duk ma'aikatan gwamnati daga matakin albashi na 12 zuwa ƙasa da su yi zamansu a gida daga ranar Juma'a 27 ga watan Maris zuwa ranar Juma'a 10 ga watan Afrilu 2020. Sai dai kuma za su ci gaba da mu'amalar aiki da shugabanninsu ta hanyar sadarwa ta zamani. Amma wannan bai shafi masu gudanar da ayyuka na musamman ba.
Kawo yanzu dai alƙalumma sun nuna cewa mutane 65 ne suka kamu da wannan cutar ta coronavirus ko kuma COVID-19 a faɗin tarayyar Najeriya. To sai dai kuma a jihar Sokoto cutar ta coronavirus ba ta kulla ba, rigakafi ne kawai hukumomi suka soma tare da ɗaukan matakan da suka kamata domin shawo kan wannan matsalar. Yan jihar Sokoto tare da ma'aikata da wannan lamarin ya shafa sun bayyana ra'ayoyinsu.
Matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauka ta kuma sanar da shi a hukumanci ya ma dace a ce an ɗauke shi tun cikin ƙarshen wancan satin. La'akari da irin yadda wannan annobar take da ƙarfin cirata daga wannan zuwa wani mutum na daban. A bisa haka lalle 100% ba waɗanda matakan da gwamnati ta ɗauka ba kawai, har waɗanda suka fi su idan yanayi ya tilasta a ɗauka, irin na kaiwa ga a cikin kada kowa ya fito a waje ku tsakanin da Allah ya waje.
Sunana Abdulbasit Abdullahi Shehu, ni ma'aikacin gwamnati ne a jihar Sokoto. To a zahirin gaskiya zan iya cewa matakin da gwamnati ta dauka na gaggawa ya dace, kuma al'umma su yi hakuri su dubi situation da ake ciki. Kasancewar annoba ce ta zo ta mamaye duniya gabaki daya, kalubale kan dole zai samu mutane da yawa. Kasancewar wani idan bai tanadi wani abin da ya aje ba kuma an sa doka kai tsaye, kaga za ta shafi rayuwar shi da rayuwar iyalin shi. Abin da zamu kira gwamnati ta tabbatar da tabiya mutane cikin lokaci, zan iya cewa ni na albashin bai shigo hannuna ba.
Malam Lamido, ni a tawo fahimta hukumomin nan matakin da sai dauka domin kare jama'a da kama da wannan cutar coronavirus COVID-19 shine rufe jahohinsu tare da dakatar da zirga-zirga da shige da fice. In ba wannan matakin ba, ni na ganin babu wani abu da za su dauka. Da muna nan muke ganin cutuka suna tashi a cikin jahohi, kaga gwamnatoci ba su da asibitoci ma da ake tafiya a kwantar da jama'a, ba su nama magungunan da za a basu ko kuma sai da za a bi domin a samu musu lafiya.
Sunana Ahmad Tijani. Duk sadda musiba ta taho a addinance akwai hanyoyi waɗanda an kai umarni da abi ba bisa ga son rai ba. Lai alloba ce ana ta mace-mace da ire-iren su, to shari'a ta haka na waje kashe shigo na ciki kashe fita.
Rahotanni dai na nuna cewar ƙasar Amurka ta fi yawan masu fama da wannan cutar ta coronavirus ko COVID-19 a duk faɗin duniya, inda Amerikawa sama da 82,000 ne aka tabbatar sun kamu da wannan cutar, kamar yadda wata kididdigar Amurka ta bayyana. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Lamido Abubakar kenan. Idan kuma muka leka jihar Filato, rahotanni na nuna cewa bayan tsauraran matakan da gwamnatocin tarayya da jihohi suka sa na dakile yaduwar cutar coronavirus a tsakanin al'umma, kwararru na ba gwamnati shawarar su mai da hankali wajen samar da na'urorin gwaji don ba da tallafin gaggawa wa jama'a. Ga rahoton da Zainab Babaje ta aiko mana.
Bayan tsauraran matakai da gwamnatocin tarayya da jihohi suka sa na dakile yaduwar cutar nan mai datsanin fashi wato coronavirus, kwararru sun yaba da matakan da kiran hukumomi su mai da hankali wajen samar da na'urorin gwaji don ba da tallafin gaggawa wa jama'a. Professor James Damen kwararre ne a fannin gwajin kwayoyin halitta a Jami'ar Jos.
Ya kamata akwai wurare muna kira laboratories da ana yin gwaji, don in ba a yi gwaji ba, ba za a iya tabbatar da wanda yana da wannan ciwo ba.
Kana ga kaman wanne fi muhimmanci, a ce mutane su zauna a gida ko kuma gwamnati ta yi gaggawan samu waɗannan na'ura na gwaji?
A zama a gida din yayi kyau. In kana a gida baka zo kusa da wanda yana da shi ba, ba zai kama ka ba, baya tafiya iska ba. Amma in ka fita ka sha hannu da wanda yana da shi, shine ka kama.
To akwai mutanen da har yanzu ba su yadda da wannan cutan ba.
Shi wannan fa gaskiya ne. Kin gani kamar su America, da su Italy, da su China, wanda su sun fi mu ma asibite, sun fi mu a cin gaba, amma kin gani yadda mutanen su da yawa su mutu. Dole gwamnati za su yi tunani don su gani yadda za su taimake asibite namu, su kawo mamu kayaki da ya kamata, ba dole saka je uje kafin ka samu taimako ba.
Shi ma Dr. Solomon Chalom da ke cibiyar binciken cututtukan dabbobi ta kasa da ke VOM a nan jihar Plateau ya yi bayani ne kan kyallen nan da jama'a ke sawa suna rufe baki da hanci don kare kansu daga cutar coronavirus.
Wannan face mask ya kamata wanda yana da ciwon ne zai sa don kar ya yadar da ciwon ma jama'a. Wayansu kuma yanda ana sakawa zaka ga minti kadan sai a jashi sama sai a jashi kasa. A wannan tabe-taben ma kana kara sa ma kanka damuwa ne, especially in dai ciwon na within the premises da kake. Ba lalle sai an sa face mask ba. Abin da ya zama lalle shine a wanke hannu. So long as baka je kukusa da wanda na da ciwon ba, ko yayi tarin ma shi wannan kwayan cutan zai fadi a kasa ne, ba zai zo wurinka ba. So face mask ba lalle ba.
Tun bayan da gwamnatin jihar Plateau ta bada umurnin rage yawan cinkoso a kasuwannin jihar, jami'an tsaro ke aiwatar da dokar ta hanyar rufe shaguna da kayayyakin da ba na ci maka ba. Alhaji Idris Rabiu da ke saida tufafi a kasuwar Terminus a nan cikin garin Jos yace za su bi umurnin gwamnati don kare lafiyarsu.
Dole mu bi umurnin gwamnati, amma ni in da ra'ayina za a bi ba haka na so gwamnati ta yi ba.
To ya kamata ta yi.
Musulmi ya je masallaci ya karanta alkur'ani, kirista ya je coci ya roki ubangiji sai Allah kare mu. Ita kuma gwamnati da iliminta da kwakwalwarta da kudinta sai da dubandin din wannan cuta da muke ganin cewar kaman za ta zo mu.
Sakataren kungiyar 'yan kasuwan arewacin Najeriya Alhaji Najif Abubakar ya roki gwamnati ne da ta takaita lokacin da ta sa don mutane su ci gaba da kasuwancin su.
Gaskiya kan mutane sun kara farashin kayayyaki domin dalilin da yasa an bar masu abinci ne kawai da masu magani suna suke samun dama su sai da kaya. Dole ne kaya a hawa, mutane ba su da kuɗi a hannu, gashi kuma gwamnati ba ta ɗauki wani mataki na taimakawa al'umma da za su rage musu wannan radadi ba. A kan samu an takaita lokacin saboda al'umma su fita, domin rashin fitan har yanzu mutane suna taruwa a waje daya, a gidaje, a cikin anguwanni, banda shi kanta abu ne wanda zai iya kawo matsala.
Duk da matakan rage cinkoso a wuraren ibada da gwamnati ta sanya, an gudanar da sallar Juma'a a wasu masallatan cikin garin Jos, yayin da wasu masallatan suka bi umarnin hukumomi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com don sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ku shakata da wannan wakar.
Jama'a ta jahar Kano wa alam waka na mutan Kano, jami'an amon wake.
Yeah.
jama'a yanzu kuma sai takaitaccen labarai.
Jirgin haya na kamfanin Qatar da gwamnatin Jamus ta dauko ya dauko ɗaruruwan ɗan yawon bude ido da suka makale a birnin Nepal tun bayan da ƙasar ta kulle shige da fice a farkon wannan satin. Akasarin ɗan yawon bude idon ɗan ƙasar ta Jamus ne ko kuma waɗanda suke da wata alaka da ƙasar. Prime Minister Britania Boris Johnson ya kamu da cutar COVID-19 bisa ga sanarwar fadar mulkin Britania Downing Street. A cikin wani sakon bidiyo da ya kafa a shafinsa na Twitter, Prime Minister ya ce jikin shi yayi zafi kuma yana fama da tari da ya bayyana da cewa bai yi tsanani ba. Ya ce yana aiki daga gida kuma ya killace kansa, abinda ya ce shine mafi dacewa. Afirka ta Kudu ta bayyana mutuwar mutane biyu na farko sanadiyar cutar COVID-19 yayin da waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar suka zance 1,000 kuma mun ƙasar sun kakaba tsauraran dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni 3. Kididdigar masu dauke da cutar a Afirka ta Kudu ya zarce 1,000 kuma mafi yawa a nahiyar Afirka, inda aka tabbatar da sama da mutane 3,000 dauke da cutar. A duk lokacin da ake da bukatar aika wani sako da zai kubutar da rayuwar jama'a akan annobar coronavirus, mawakan Afirka kan yi amfani da wannan damar wajen isar da sakonni. A baki daya nahiyar, mawaka na ta fitar da bakoki akan wayar da kan jama'a muhimmancin nisanta kai da juna don daƙile yaduwar ta. Kana da wasu daga cikin alamominta idan mutum ya kamu da ita, sai muhimmancin wanke hannu a kowane lokaci. Duk wannan yana daga cikin hanyoyin wayar da kan jama'a akan yadda za a yaki annobar da kuma daƙile yaduwar ta zuwa ga wasu.
To masu sauraro, baki daya a nan ne za mu dasa aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misali, karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa, da Julie Levis Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A kasance lafiya.